sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Baba Yakubu mai kiri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin namu na daren yau Asabar 9 ga watan Disamba na 2023. To bayan an saurari labaran duniya, za a ji abin da masu gwagwarmayar shugabanci na gari ke cewa a game da yaƙi da cin hanci da rashawa, yayin da suka bi sahun sauran al'ummar duniya don karrama ranar yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya. Muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Almasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Kuma a shirin namu na yau, za a ji gyarar da Dr. Babikwai na Kwalejin Ilimi na Tarayyar Najeriya da ke Yola a jihar Adamawa ya yi a game da tarihin gawurtaccen ɗan wasan damben nan na boxing, wato Mike Tyson, sai kuma labaran wasanni daga Najeriya. Amma fa duk waɗannan sai bayan mun ji halin da duniyar tamu ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Gwamnatin Biden ta buƙaci Majalisar Dokokin Ƙasar da ta amince da sayar da harsashai 45,000 ga tankunan yaƙin Isra'ila a farmaki da take kaiwa Hamas a Gaza, a cewar wani jami'in Amurka na yanzu da kuma wani tsohon jami'in Amurkan. Buƙatar ta Washington ta ƙara tada hankali akan yadda Amurka take sayarwa Isra'ila makamai da ake kashe dubban fararen hula a yankin Falasɗina, wato lokacin da Hamas ta kai harin ta'addanci akan Isra'ilan watanni biyu da suka gabata. Makaman da ake shirin sayarwa za su kai $500,000, kana kwamitin hulɗan ƙasa da ƙasa da na harkokin ƙasashen waje a Majalisar Dattawa suna tantance wannan buƙatar. Kuma wannan bashi cikin buƙatar da Joe Biden ke da ita na ƙarin $110 billion da za a tallafa wa ƙasashen Ukraine da Isra'ila. Wani jami'in Amurka da bai so a bayyana sunansa ba, da kuma tsohon kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Josh Paul, sun faɗa wa kamfanin dallancin labaran Reuters cewa ma'aikatar harkokin wajen tana matsawa kwamitocin Majalisar Dokokin lamba da su sanya hannu akan wannan hada-hadar cikin gaggawa. Duk da rashin amincewa da ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama suka nuna akan yin amfani da makaman da Amurka ke ƙerawa a wannan yaƙi. Iran ta faɗa a yau Asabar cewa yunƙurin farfaɗo da yarjejeniyar nukuliyarta da ta kulla da manyan ƙasashen duniya da tsohon shugaba Amurka ya rusa ta na ƙara zama mara amfani. Ministan harkokin wajen ƙasar Hussein Amir Abdullah shi ne ya bayyana haka a wani jawabi da ya yi wa ɗalibai a jami'ar Tehran, inda ya yi amfani da sunar yarjejeniyar ta nukuliyar a taƙaice JCPOA, inda ya ce a yayin da muke ci gaba da tattaunawar, yunkurin farfaɗo da yarjejeniyar yake ƙara zama mara amfani. A cikin shekarar 2015 ne Iran ta amince da dakatar da shirin nukuliya, kana ita ma a ɗage mata takunkumin da aka ɗora mata. Amma yayin da aka rattaba hannu a kan yarjejeniyar tare da manyan ƙasashe da suka hada da China, Rasha, Birtaniya, Faransa da kuma Jamus, yarjejeniyar ta ƙara taɓarɓarewa a lokacin da Amurka ta fice gaba ɗaya a ƙarƙashin shugaba Donald Trump a cikin shekarar 2018. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi wata zaman sirri a jiya Juma'a akan rikicin da ke ƙara taɓarɓarewa cikin gaggawa tsakanin ƙasar Venezuela da Guyana, masu makwabtaka da juna a kudancin Amurka, akan wani yanki mai arzikin mai. Tawagogi sun fice daga taron da aka yi akan buƙatar ƙasar Guyana tare da zuba furannin ƙawa da ƙasar Ecuador ta samar, wadda ta jagoranci zaman kwamitin sulhu a wannan wata. Sai dai babu wanda ya yi wani jawabi ga manema labarai. Guyana ta ce Caracas mai arzikin mai yana cikin yankin Esquibo da aka yi ta takaddama a kai sama da shekaru 100, lamarin da ke ƙara zama barazana ga zaman lafiya da kuma tsaron duniya. Shugabannin ƙasashen duniya sun yi ta kira da a kwantar da hankali a yayin da Venezuela ta yi Allah wadai da atisayin haɗin gwiwa na sojojin Amurka da Guyana a matsayin tsokana, kana talashi takobin ci gaba da ƙwato yankin wanda makwabtan biyu suke ikirarin nasu ne. A yau Asabar, gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta yi Allah wadai da Amurka saboda sabbin takunkumai da ta kakabawa shugabanninta biyu akan take haƙƙin bil'adama. tana mai cewa matsin lamba da kuma matakan kuntatawa ba su taimako wajen magance matsaloli. Martinin na zuwa ne wuni guda bayan da ma'aikatar bitar malin Amurka ta azurta kunkumai akan wasu ɗaiɗaikun mutane a ƙasashe tara, ciki har da China da Iran da Taliban mai mulkin Afghanistan, domin bukin ranar ƙara 'yancin bil'adama ta duniya a ranar 10 ga watan Disamba. Mutanen biyu na Afghanistan da aka fito da sunayensu a jiya Juma'a a cikin jerin mutanen da aka dora wa takunkuman sun hada ne da Muhammad Khalid Hannafi, shine ministan kula da laifuka da da'a na Taliban, sai kuma Fariduddin Mahmud, wanda ke zama mamba a kwamitin zartarwa na mazazalla kana shugaban makarantar kimiyya ta Afghanistan. Amurka ta ce mutanen biyu suke da alhakin take haƙoƙin mata da 'yan mata saboda jinsin su kawai.
A gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu. Kungiyoyi da hukumomin yaƙi da rashawa a Najeriya sun bi sahun takwarorinsu na ƙasa da ƙasa wajen gudanar da bukukuwa da tarukan ranar yaƙi da rashawa ta duniya. Sai dai masu gwagwarmayar shugabanci na gari sun ce akwai alamun koma baya wajen yaƙi da rashawar a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani.
A shekara ta 2003 ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe wannan rana ta 9 ga watan Disamba a kowace shekara domin gangamin ankarar da al'ummar duniya game da illolin cin hanci da rashawa a kan rayuwar bil'adama. Taken bikin na bana shine mu haɗu mu yaƙi cin hanci da rashawa, wanda ke zuwa a daidai lokacin da fara wannan gangami ke cika shekaru 20 daidai. A nan Kano, kungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari da kawar da lamuran cin hanci da rashawa da ma hukumar yaƙi da wannan matsala sun yi gangami don karrama wannan rana. Kwamar Jamilu Wada shi ne shugaban kungiyar Citizen Participation Against Corruption Initiative.
Muna ba da gudunmuwa ne akan abin da ya shafi yaƙi da cin hanci da rashawa a mataki na ƙasa. Wato mataki na ƙasa ina nufin kamar daga unguwanni, daga ƙananan hukumomi, domin mu ga ya za mu wayar da kan matasa ɗaliban makaranta akan abin da ya shafi yaƙi da cin hanci da rashawa. Saboda shi wannan cin hanci da rashawa ya fara tun daga mataki, daga makaranta, daga unguwanni. Yaro ka aike shi ya ce sai ka ba shi wani abu, ko ya tsaya maka ina jiran ka ba shi wani abu, shi ma cin hanci da rashawa ne. So muna yin haɗin gwiwa mu ga ya za mu fitar da kulob-kulob na yaƙi da cin hanci da rashawa a makarantu. Tana haɗin gwiwa da ita Kano State Anti-Corruption Commission.
Hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da masu sharshi akan cin hanci da rashawa ke auna mizani ko alƙibla da kuma kamun ludayin gwamnatin shugaba Ahmad Bola Tinubu a game da wannan matsala ta rashawa da cin hanci. Kwamar Bashir Dauda, ɗaya daga cikin 'yan gwagwarmayar shugabanci na gari ne a Najeriya.
Zuwa yanzu za mu iya cewa mu ba mu ga wani canji ba dangane da halin da ake dangane da abin da ya shafi yaƙi da cin hanci da rashawa, sai ma koma bayan muka gani ta ɓangaren, misali idan ka kalli yanda ita gwamnati take fitar da kasafin kuɗi, wanda kasafin kuɗi ne za mu iya cewa ya saba ma al'ada ta abin da ya shafi tsantsanni da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Kasafin kuɗi ne wanda bai la'akari da halin da ƙasa take ciki, ko bai la'akari da halin da talakawa suke ciki. Saboda haka za iya cewa a gaskiya wannan gwamnatin ba ta rawar da ya kamata a ce ta taka dangane da yaƙi da cin hanci da rashawa.
Amma kuma Dauda Bashir ya fayyace dalilan da suka sababa hakan.
Tun lokacin da ma aka zo zaben fidda gwani a matakin jam'iyyu, inda mafi yawanci jam'iyyun za ga sun yi amfani da kuɗaɗe wurin sayan delegate a wurin zaben fidda gwani. Kazalika kuma aka zo aka yi zaɓe na gama gari baki ɗaya a wannan shekara ta 2023, inda kuwa ga yadda aka amfani da kuɗi sosai wurin sayan ƙuri'u daga wurin jama'a. To wannan matsala ta cin hanci da rashawa, musamman ta sayan ƙuri'u, ta sa ma su kansu 'yan siyasa waɗanda suka zama na su ne kamar ke riƙe da tuta ko kuma suka yi takara a jam'iyyu daban-daban, ba su ma yi kamfen da sunan za su yaƙi cin hanci da rashawa ba, saboda su kansu sun san cewa ba su da tabbas, sannan kuma ba su yarda da kansu ɗin cewa za su iya yaƙi cin hanci da rashawa ba. Saboda haka wannan matsala ita ce yanzu take bibiya ita gwamnatin Bola Ahmed Tinubu, a cikin ma alƙawuran da ya yi a lokacin kamfen ba ma batun yaƙi da cin hanci da rashawa irin kai tsaye ba shi muhimmanci kamar yadda ya ba sauran manufofi muhimmanci.
Sai dai duk da wannan ƙalubale, manazarta a fannoni daban-daban na rayuwar bil'adama na ganin ya kamata a haɗa hannu wuri guda wajen yakar wannan illa ta cin hanci da rashawa a cikin al'umma. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Kwali. To ana sauraron shirin dare ne na sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a voahausa.com a koda yaushe domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 3 da kusan minti 15 na rana. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na Amsoshin Tambayoyi.
Masu sauraron wannan shiri na amsoshin tambayoyinku, a zurfafa bincike da aka yi ya tabbatar da cewa shi Mike Tyson har yanzu yana nan da ransa, yana numfasawa, wannan yake nuna cewa wancan kafar da ta nuna cewa ya rasu da faifan bidiyo da aka nuna bai inganta ba, don haka muna roƙon al'umma su mana aikin gafara. Wannan kuskure ne da aka samu ta bangaren mu, kuma mun dauki nauyin wannan. Mike Tyson dai maganar gaskiya yana nan da ransa, kuma bai mutu ba. Allah ya sa in lokacin da muka zo mutuwa mu cika da imani, shi ma muna masa fata in ya zo Allah ya sa ya cika da imani da fata za mana aikin gafara dangane da wannan kuskure da aka samu.
Dr. Adamu Kwakwai kenan, malami a kwalejin horar da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola ko FCE Yola Adamawa Najeriya, ke tabbatar da cewa tsohon shahararren dan damban zamanin na Mike Tyson bai mutu ba, sabanin wani labarin da wasu anan Amurka suka kirkiro suka kuma yada shi kwanan baya ta kafafen sada zumunta da dai sauransu, tamkar gaskiya wanda don haka ma ya samu shiga a amsoshin da suka gabata kan Mike Tyson wanda shi Dr. ya bayar. To don masu sauraro su samu cikakke kuma sahihin bayanin Dr. Babikwai kan tarihin Mike Tyson, za mu gabatar muku da ingantacciyar ansar Dr. Babikwai ga tambayar ta Alhaji Umar Foreba kan tarihin Mike Tyson, kamar yadda wakilinmu a Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya turo.
Sunansa ne yanka Michael Gerald Tyson, kuma an haife shi ne ranar 30 ga watan Yuni na shekara ta 1960 a Brooklyn, New York a Amurka. Ya taso a wannan unguwa wacce take cike da al'umma, kuma ya zamana masu karamin karfi ne, akwai yawan fadace-fadace a wannan unguwar. Sannan kuma shi ma Mike Tyson, Allah ya yi shi saurin hannu ne kuma da saurin fushi, don haka ya zamana tun yana dan matashin sama yake lallasa tsararrakinsa, wanda har hakan kusa ya zama kaman fitina ga mutanen unguwa, har da ta kai aka garkame shi a gidan gyaran hali na matasa.
To data yana gidan gyaran hali, wato gidan yari, kamar yadda ka ayyana, ta yaya kuma ya tsinci kansa a cikin harkokin wannan wasa da yake?
To yana wannan gidan gyaran hali din ne, wani ya lura da yanayinsa, kusan muna iya cewa shine coaching sa kenan na ko wanda ya ta dora shi akan wannan turba ta koyan dambe, saboda lura da yayi cewa zai iya shahara.
To dakta anan ake ta fama, kamar yadda ka fadi ana ta koya masa wannan harka nashi na dambe. To daga nan kuma sai ya aka yi da ya fito ne ya cigaba da harkan nasa na damben, ko kuma a'a yaya al'amarin yake?
To ana nan kwance tashi da ya kai misalin shekara 18, ya zamana ya fara yin fice a duniya, saboda yayi nasarar cin kambun zinari a wata fafatawa da suka yi na matsakaita a 1980 daya. To daga nan kuma fa sai zamanin shi Mike Tyson ya fara bawa duniya mamaki, wanda kuma a shekara ta 1986 yana dan shekara 20 Mike Tyson ya lallasa Trevor Burbick, wanda a lokacin kusan ana yi cewa shine shago a fagen dambe a duniya. Mike Tyson ya masa kwab daya. To daga wannan lokaci fa kusan ana iya cewa Mike Tyson ya zamana indai an ambace dambe ne to shi kawai ake ambanta, wanda kuma muna yi cewa daga wannan lokaci har zuwa 2005 ya dinga fice a fagen dambe.
To yanzu misali kamar shekara nawa ya dauka yana wannan harkar nashi na dambe, kamar shekara nawa yanzu misali?
In muka duba kenan ya shekara wajen 20 ana fafatawa da shi.
Yanzu Dakta Mike Tyson kamar yaya ya gudanar da rayuwarsa? Misali, rayuwa akwai kalubale, akwai nasarori da dai sauransu. Shi Mike Tyson ya fuskanci wasu kalubale a rayuwarsa kafin ya kai ga nasara? Kuma wani irin kalubale ne ya fuskanta?
To Mike Tyson gaskiya kusan muna iya cewa rayuwarsa an yi ta samun tufka da warwara, saboda kuma ko a fagen aurensa ma ya yi aure daban-daban har sau uku. Ya aure wata da ake kira Robbins Givens a 1988, a auren ya shekara ɗaya tak ya mace. Sannan kuma daga baya ya zo ya auri Lakeha Spicer, ita ma a 2009 kai auren ya shekare kwaya ɗaya. To kafin nan ne ya auri Monica Turner a 1997. To ita kam sun yi zaman aure har 2003.
Tulasa, kafin mu je ga gaba na gaba, waɗannan aure da ya yi rukuni-rukuni, kamar ƴaƴa nawa?
Mike Tyson ya haifi ƴaƴa takwas. Sannan kuma alƙaluma sun nuna cewa a fagen dambe dai a duniya ba wanda ya yi ficen da Mike Tyson ya yi, saboda a ƙarancin shekarun da yake da su, da fara wasansa a 18 ya yi ritaya yana da shekaru 38. Daga kwata-kwata kenan muna iya cewa shekara 20 ya yi ta gwagwarmayar wannan abin nan ɗin.
Dakta, wasu lokutan idan mutum ya shahara a duniyar harkokin wasanni, misali musamman abin da ya jibaci irin wasannin nan na dambe, kokawa haka da sauransu, ana samun wasu lokutan fuskantar wasu shari'o'i ko walau zargi ko kuma fuskantar gaban kuliya da dai sauransu. Shi Mike Tyson akwai wata shari'ar da ya fuskanta bayan fitowarsa da wanda ya samu a baya?
Ya yi ta gamuwa da abubuwa da yawa. Misali, an ɗaure Mike Tyson a 1992, kusan alƙali ya same shi da laifin yi wa jaziri Washington fyaɗe a yar shekara 18. Da aka kai shi gidan kaso, sai Mike Tyson ya nuna nadama, ya kuma kyautata halayensa, wadanda wannan ɗin ya sa bayan shekaru uku da ƴan watanni aka sako shi daga gidan kaso, ya sake koma kuma fagen dambe. To a wata hira da aka yi da Mike Tyson, ya nuna cewa fa a rayuwarsa ba lokacin da ya fi more rayuwa
rayuwarsa irin waɗannan shekaru uku da yi.
To dakta Mike Tyson da ya gama cin waɗannan shekaru a gidan yari ko kace gidan yaran hali da ya fito kuma ya rayuwarsa ta yi ya ci gaba da harkokin sa na dambe ko dai a'a ya tsaye da wasu al'amura ko kuma ya al'amarin nasa ya sauya.
Mike Tyson bayan da ya fito kusan ya karbi musulunci a 1992 din inda ya sauya sunan sa zuwa Malik Abdul Aziz sannan kuma bayan da ya fita gidan kaso ya je aikin haji wanda duniya ta yada faifan bidiyon sa inda aka nuna Mike Tyson yake aikin haji. To gaskiyar magana ita ce Mike Tyson fa yayi ta fuskantar kalubaren rayuwa daban-daban wanda kusan alƙaluma sun nuna abubuwan da ya mallaka wanda ya mallaki kudade masu yawa a can baya.
Wato adatta ba sani ba ko tikila a rayuwar Mike Tyson akwai wasu asararruka haka da suka gudana cikin rayuwarsa irin asarar dukiya ko wani dan uwan sa ya rasu ko kuma ya dai fuskanci wata asara dai haka babba. Shin Mike Tyson ya fuskanci irin waɗannan asarori a rayuwarsa?
To amma da ya tashi tafka asarori kuma sai da kusan Mike Tyson ya zama na bashi da komai ya taba asara ta miliyan 300 to kuma waɗannan din gaskiya suka sa shi kusan yayi kasa sosai. Al'amura da suka dabaibaye rayuwar Mike Tyson ba sa wuce fadace-fadace kamar da na fada yawan kai hannu sannan kuma daga baya an nuna cewa ya zo ya shiga mu'amala da miyagun kwayoyi sannan kuma to da harkar mata wanda a kullum yakan yi kokari ya wanke kansa wannan ta sa ya rubuta wannan littafin sa Undisputed Truth wato ya lakaba ma wannan kamar tarihin rayuwarsa ne bada sannan kuma da hakikanin gaskiyar lamurayen da suka faru a rayuwarsa.
To dakta da Mike Tyson ya kammala rayuwarsa na dambe iyaye kuma ya zo ya fuskanci rayuwa a gaba.
To daga baya bayan ya bar fagen dambe Mike Tyson ya koma yana jifa-jifa yana fita a fina-finai wanda yake ya fita a fina-finan jarumai sun kai wajen guda 7. Mike Tyson ko ko mu ce Malik Abdul Aziz
har yanzu yana nan da ransa wanda yake nuna cewa wancan kafar da ta nuna cewa ya rasu da faifan bidiyo da aka nuna bai inganta ba da haka muna roƙon al'umma su mana aikin gafara wannan kuskure ne da aka samu ta bangaren mu kuma mun dauki nauyin wannan. Mike Tyson dai maganar gaskiya yana nan da ransa kuma bai mutu ba. Allah ya sa in lokacin da muka zo mutuwa mu cika da imani shi ma muna masa fata in ya zo Allah ya sa ya cika da imani da fata za mana aikin gafara dangane da wannan kuskure da aka samu.
Da fada dan kadan da aka kalato maka za su gamsar da kai fahimtar rayuwar Mike Tyson ko kuma ce Malik Abdul Aziz. Nagode.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Kafin mu yi sallama da ku, muna godiya mara iyaka ga Dr. Ukwai saboda dimbin gudunmawa da yake bayarwa ga wannan filin. Mun kuma gode ma waɗanda suka ankarar da mu a lokuta daban-daban. Ba za ku mu yi tuya mu mance da albasa ba, don haka shi ma wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado kazalika. Hakanan kuma producer mu Julie Lazar Gresham da engineer mu. Yanzu kan ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Madalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Ministan wasannin kasar Saudiya ya ce zargin cewa kasarsa na son amfani da gasar cin kofin duniya domin gyara sunar kasar ba gaskiya ba ne. Ministan ya bayyana haka ne lokacin da yake kokarin kare kasar daga masu suka akan damar da Saudiya ta samu domin karbar bakoncin gasar cin kofin duniya. Ministan Yarima Abdul Aziz bin Turki Al Faisal ya ce da yawar masu sukar mu ba su taba zuwa Saudiya ba ko kuma bibiyar abinda muke yi a kasar. Masu sukar kasan dai na cewa kashe kudade da Saudiya take yi babu iyaka, tana yi ne domin haɓaka samar da man da masarautar take yi. Miguel Arteta yace zai ci gaba da nuna farin ciki ko damuwa a kusa da layin filin wasa duk da dakatarwar da aka yi masa na wasa daya. Kocin na Guinness bai jagoranci kungiyar ba a wasar da suka buga yau Asabar da Aston Villa bayan an bashi katin gargadi na uku a wannan kakar a wasan da aka tashi ci 4-3 tsakanin su da Luton a ranar Talata da ta gabata. Alkalin wasa Samuel Burton ya yanke wannan hukuncin cewar Arteta yayi murna da ta wuce iyaka, inda har ya shiga filin wasa bayan kwallon da Declan Rice ya ci. Arteta yace ban san yadda zan iya daina hakan ba. Manchester United a shirye take domin sauraron masu son daukar dan wasan tsakiya na Brazil Casemiro mai shekara 31 da mai tsaron gida na Faransa Rafael Varane mai shekaru 30 da dan wasan Ingila Jadon Sancho mai shekara 23 a daidai lokacin da manajan kungiyar Erling Haaland ke kokarin rage yan wasansa. Hukumar kwallon kafa ta Afrika ta fitar da sunayen yan wasa uku da za su iya lashe kyautar gurzon dan wasan Afrika ta shekara ta 2023 da muke da niyyar bari. Dan wasan Nigeria da Napoli Victor Osimhen da Achraf Hakimi na Morocco da PSG da kuma Mohamed Salah na Liverpool da Irapa suka yi kunnen doki zuwa wannan matakin. A ranar Alhamis da ya gabata ne CAF ta bayyana sunayen nasu a shafinta na X wato Twitter. Manchester United za ta karbi bakoncin Chelsea a wasan mako na 15 a gasar Premier League a ranar Laraba Old Trafford. Manchester tana mataki na 7 a teburin Premier League da kuma maki 24, ita kuwa Chelsea tana mai mataki na 19 sannan tana ta 10 a kan teburin Premier. Golan tawagar Ingila da Newcastle United na Pope za a yi masa aiki a lonka fadansa wadda ake cewa zai iya yin jinya na wata hudu. Nes Pape mai shekara 31 ya yi rauni a lokacin da ya yi tsalle ya cire kwallo da Tony Viraga a wasar da Newcastle ta ci Manchester United ci 1-0 a ranar Asabar da ta gabata. Hakan ya yi sanadiyar sauya shi da gola Solovski. A nan za mu ja birki sai makon gobe in mai duka ya kai mu. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
Gwamnatin Biden ta buƙaci majalisar dokokin ƙasar da ta amince da sayar da harsashai 45,000 ga tankunan yaƙin Isra'ila a farmaki da take kaiwa Hamas a Gaza, a cewar wani jami'in Amurka na yanzu da kuma wani tsohon jami'in Amurkan. Bukatar ta Washington ta ƙara tada hankali akan yadda Amurka take sayarwa Isra'ila makamai da ake kashe dubban fararen hula a yankin Falasɗina, wato lokacin da Hamas ta kai harin ta'addanci akan Isra'ilan watanni 2 da suka gabata. Iran ta faɗa a yau Asabar cewa yunkurin farfaɗo da yarjejeniyar nukuliyarta da ta kulla da manyan ƙasashen duniya da tsohon shugaban Amurka ya rusa ta na ƙara zama mara amfani. Ministan harkokin wajen kasar Hussein Amir Abdullah shi ne ya bayyana haka a wani jawabi da ya yi wa ɗalibai a jami'ar Tehran, inda ya yi amfani da sunar yarjejeniyar ta nukuliyar a takaice JCPOA, inda ya ce a yayin da muke ci gaba da tattaunawar yunkurin farfaɗo da yarjejeniyar yake ƙara zama mara amfani. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi wata zaman sirri a jiya Juma'a akan rikicin da ke ƙara taɓarɓarewa cikin gaggawa tsakanin ƙasar Venezuela da Guyana, masu makwabtaka da juna a kudancin Amurka, akan wani yanki mai arzikin mai. Tawagogi sun fice daga taron da aka yi akan buƙatar ƙasar Guyana tare da zuba furannin ƙawa da ƙasar Ecuador ta samar, wadda ta jagoranci zaman kwamitin sulhu a wannan wata. Sai dai babu wanda ya yi wani jawabi ga manema labarai. A yau Asabar, gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta yi Allah wadai da Amurka saboda sabbin takunkumai da ta kakabawa shugabanninta biyu a kan take haƙƙin bil'adama. Tana mai cewa matsin lamba da kuma matakan ƙuntatawa ba su taimako wajen magance matsaloli. Martinin na zuwa ne wuni guda bayan da ma'aikatar Bital Malin Amurka ta zata kunkumai akan wasu ɗaiɗaikun mutane a ƙasashe tara, ciki har da China da Iran da Taliban mai mulkin Afghanistan.
Thomas Sauraro, a nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na dare kuma na ƙarshe a yinin yau. Sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu aji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makire da ya taya ni gabatar da shirin, da Fiona wa Mai Nandudi da ta shirya kuma ta bada umarni, da ma wacce ta sada mu da ku, ni Aisha Mu'azu nake muku fatan asubahi ta gari. Assalamu.